Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa zamantakewar mu A yau shirin zamantakewa zai dora ne kan bayanai na hadin kan al'umma da mahalarta taron da kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don hada dankon zamantakewa da samun zaman lafiya mai dorewa.
To duk wani abin da ya kamata mu yi domin hadin kan junanmu domin mu yi tafiya daya abu ne wanda muna maraba da ita
ni du inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce illa zaman lafiya kaman gidana yawanci domestic servants ina Christians ne
Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na hadin kan al'umma
shi lamarin zaman lafiya kwanci hankali ana fara shi ne daga al'umma ba wanda zamu kiya daga waje yazo ba mu zaman lafiya da kwanci hankali mu ya kamata mu fara kuma ita wannan kungiya na NUJ na ƴan jaridu sun buɗe kofa wutar kungiyoyi da su hada kan musulmai da krista a zona lafiya da ma baya baton komai a wannan kasa namu
a cikin jawabin ka kai batun darusa da za a samu koda bayan azumi ne musamman wajen hadin kan al'umma waɗanne darusa ne za a yi amfani da su wajen hadin kan al'umma bayan ma azumi
yawa bayan azumi ana so duk lissafin da ka rike a azumi kana yi to a ci gaba su bayan azumi zai zama to an hada kan al'umma kuma babban hadin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wataala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba sannan kuma ya kare da badan wai yayi ra'ayi bai a ya malaka ne domin mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ma ba ba kristan ba amma an zauna lafiya in ban manta ba da za a yi jiran farko ina aka tafi Habasha yace ku je Habasha akwai Christian King ko ba ka ba Najash ko kuma hadda Aisha Ruqayya da mijinta Usman suka tafi so ka gani zaman lafiya mu zan mu kawo mu zaman lafiya Allah ma ya ga wala cewa Al-Qur'ani ko lakum dinukum waliyadin addininku na gare ku kuma addininmu na gare mu wannan shine malamai da pastoci da kuma na buda hajaja
Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau ta ce, ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu, walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba.
Lecture da aka present yau, kamar ni ban san waisu abubuwa a haka ɗin ba. Kuma ka san ɗan jarida, kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani. Don baka sani ba amma kaga inda aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambaye ƴan jarida daya da daya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi kaga inda sheke ya yi maganan Bible maganan Quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection amma ba wai mun gane ba za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne
to su al'umma fa yaya za su kawo wannan hadin kai tsakanin su da junan su
kin san mu aikin mu a matsayin ƴan jarida mu fada aji ne yanzu yanda kuka siya nan duka ai kuma za ku fada aji shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji kuma su gane cewa yana da muhimmanci mai zaman lafiya zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zo na lafiya ba amma akwai maganganun da zamu yi akwai abubuwan da mu zamu yi kaman conduct din mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya in ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zo na tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane so ya nuna cewa abinda muke yi yana da muhimmanci sosai kuma sun ga muhimmancin shi shi yasa suka zo ƴan jaridan da sun fita ma muna bege cewa reports din mu zai nisa sosai kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taba rayukan mu gaba daya
Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin yan jarida na hada kan jama'a.
Idan har yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan, I'm sure when su organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya. Ba don komai nace haka ba, don akwai mutanen da sun yadda da Allah da Annabi kamar yadda suka yadda da duk abin da ya fito daga bakin yan jarida. Idan suka ji wa yan jaridu su iya irin wannan abu, sun kawo musulmai da Christian tare har aka yi abu haka nan, gaskiya ci gaba ya zo mana.
Kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da ƴaƴa ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman ma bambantan addinai. Me kuke faɗakarwa musamman ma mata?
Oh, alhamdulillah, kamar yadda nake kungiya na Hajji Adama Girl Child Foundation, banda haka nan ina kungiyoyi da yawa. Ni duk inda dai nake, inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kamar gidana yawanci domestic servants ina Christians ne. A gidan iyayena na girma duk domestic servants din iyayena Christians ne. Kamar inda nace sanda na girma na san wanda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane, kuma su Christians ne. Lokacin mun girma angon mu wanda ya san du daga sarkin Arab World, muna cakuɗe ne da musulmai da Christians. Ba mu san juna wai mu wannan kai Christian wannan kai musulmi ba. So ni da abin da nake ga kowa yanzu angon da nake, kamar lokacin crisis din nan duk musulman da suke angon sun bar gurin, ni da mai gida family na ne kawai muke gurin, ba don komai ba don zaman lafiya. Har ya zamana da an zo zaman lafiya, aka zo kofar gidanmu ya zo ya zama inda ake meeting din community, aka bani secretary community din angonmu, aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce Hajiya mai gidanki na nan, mu ina nan, za a ce to kai ya fita fa, yau za a zo. Haka muka yi ta yi, to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah. Kuma har yanzu duk musulman da suka bar angon na ce ku dawo, yanzu ne just zai zauna fiye da inda muka zauna da, because zaman lafiyan nan mu ne za mu zauna lafiya, ba Allah ba ne zai ce mana mu zauna lafiya, sai mun ga wa juna wai wannan abun bai da kyau, wannan na da kyau.
Malam Dan Juma'auta wanda ya halarci taron yace ya samu ƙarin fahimta kan addinin musulunci.
Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a gabaki daya, domin mu sani cewa kaman mu zama masu addinai, Allah ya halice mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu tafiya daya, abu ne wanda muna maraba da ita. Ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba, ko da suke an ce Ramadan lecture, amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai, domin a ga mu iya gana da juna. Ka san addini na, ni in san addininka, mu san abun hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu, muyan masu addinai daban-daban wanda zamu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu a ba.
Da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar Plateau ba, har ma a Najeriya gaba ɗaya, inda ake samun bambanci, nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu. Kana ga kaman irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya?
Ƙwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare, kamar da na riga na faɗa da farko. Wannan irin taro kamar haka yakan samu fahimci juna, yakan samu san hanyar da mu za mu tafi da juna, ba tare da ba ce za mu kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba, amma idan mun san menene wannan addini yake nufi, menene wannan addini yake nufi, zai taimaka mana domin yin tafiya tare. Kuma Ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna, mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar Najeriya gabaki daya.
Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba, har ma da manyan kasashen duniya, lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na kaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Musa Ibrahim Ashams, ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa.
Duk wani matsalar zai ga kawushi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware shi. In aka kyale kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka bi doka ai za a zauna lafiya. To in kai zama mutum yana son ya tozarta ma wani ya duna cewa shi hanyarsa shi ne tafi, to wasu kasashen ma ba su addinin nan da muke yi, wasu ba su musulunci ba su kiristanci kuma sun ci gaba, wasu suna yi kuma suna yi shi ba inda mu muke yi ba, suna barin mutane ma su zo bakwanci. Misali inda aka fi Christmas mai daɗi a duniya yanzu a United Arab Emirates ake yinta, kuma yan garin babu Kirista ko mutum ɗaya Balarabe, duk su musulmai ne, amma sun kyale mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu. In ce ga Turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren, in ce ga je Kata misali duka garin kashi 15 ne katari, kashi 85 baki ne da suka zo garin su, da Pakistanawa da Indiyawa da sauran Larabawa da kuma mutane daga Afirka, bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su. Wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa, tarawa za a yi a bada shi kyauta, a bada shi gudumawa ma wasu kasashe. Mu in muka tsaya kullum muna maganar addini, addini kuma ba mu yi da gaskiya, jan me yake yi baya, to mu bi hanya mai sauki mana domin a yi zaman cuɗanya, a yi zama na ganewa tsakanin mu da juna.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata Laraba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin yan jaridan jihar Plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Mu yaba juna, mu manta baya, ku tattaro 'yan uwa mu sulhunta.